an yi ta cece ku ce cewa wannan shine karin farko da za a samu ministoci wajen kusan 48 sannan kuma ake cewa a lokacin da za su kammala zaman su na shekara hudu suna aiki kowanne su zai tafi da naira biliyan 8 da ɗan kai kowanne su sai kowanne su cikin albashi da kuma ɗan allowance da ake ba
su to wannan ba lissafin bai haɗu ba kowanne minista albashinsa bai fi miliyan 1 ba bai ma kai ba
a wata
so idan kika tara su 48 a wata kin gaje kai miliyan 50 ba ko ba haka ba ki yi times miliyan 50 sau 12 nawa kenan ko masu lissafi miliyan nawa kenan
miliyan 600 ko a shekara hudu
a miliyan 600 a shekara
miliyan 600
a shekara idan kuma kika hada shi miliyan 600 nan sau hudu ya baki
2 biliyan 400
a shekara hudu kenan kuma karki ce wai a da wani allowance da komi da komi wannan kudin shine da allowance nasu da kudin PA nasu da kudin gidansu da komi shi kanshi albashin idan kika duba shi duka da fi 200,000 ne ko 300,000 da ɗan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida na PA na mai gadi na koko da waye duk shine aka hada ai kin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi koko za a bashi driver za a bashi motoci ko ba haka ba za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sai dai duka komi a tattara a ba minista ai mishi kudin gidansu da waye da sauransu a wancan gwamnatin da ta wuce na san ministocin da a karu suke zama ba za su iya karban gida mai tsada a cikin Abuja ba kuma furniture allowance ana ba mutum sau daya a shekara hudu sannan idan za ka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka bai fi miliyan 6 ba za a sallame ka Allah shi ba mu sa'a ka je kai abin da za ka yi hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu wanda a ce gwamnati ta ba shi ta ce ta gode baya kai miliyan 12 shugaban kasar Najeriya abin da na faɗa a wancan karo shine na ce na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara 5 akan zo akan ba su kaman miliyan 500 ko ma biliyan 1 a ce an sallame su akwai su NCC su Central Bank of Nigeria wa'annan deputy governors din nan wanda aka sallame su na san kudade za su samu ballantana ko mutanen NNPC da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alkalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tara hankali a kai ba kuma rabon da alkali tun 2008 ba a sake
rabon da a kara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne
kwarai da gaske
je me yasa haka
kawai dai yanayi ne na ƙasa kuma ba a duba abun ba da kuma yanda dai kowa yana tunanin kaman mutanen Labour Congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka ba ne yanzu alkali na Supreme Court albashin shi babban kotun Najeriya miliyan kotun koli miliyan 1,100 da yan kai da kai miliyan 1,200 ba kwarai da gaske haka yake albashin shugaban kasa a wata bai fi miliyan 1,300 da yan kai ba duka bai kai miliyan 1,500 ba a wata haka take haka doka take kuma wannan din har da allowance nashi haka mataimakin shugaban kasa haka gwamna haka yan majalisar jihohi haka yan majalisar tarayya to amma ina fahimtar da 'yan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan 1 ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost wannan
ɗan majalisa
ɗan majalisa wannan mu ba daga wurin mu bane ba ruwan mu da shi ban wasan shi ba a doka.